ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بايعك يا أمواه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna karatu cikin alqur'ani mai girma suratul baqara jiya mun tsaya a aya ta 150 a wannan masallaci na mai albarka na masjidin nur insha Allah tabaraka wa ta'ala da mu dora daga inda muka tsaya jiya aya ta 151 malam bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
بنجي تبارك وتعالى كما أرسلنا كبير دمك أيكوكا واتو فيكم كبير دمك أيكو أشكيمك رسولا مندو منكم دقليك وامك أيكو محمد صلى الله عليه وسلم يا معشر العرب أيها الناس ya ku taron larabawa ko kuma ya ku mutane Allah yana gaya mana cewa kaman yanda ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ku yahudawa suna ta hasada da nasara me yasa ba aika daga cikin su ba suna ta nuna kiyayya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya aika shi ya tulu alaikum ayatina ya zo gashi yana karanta muku ayoyin mu sune alqur'ani wa yuzakkikum yana tsarkake ku daga shirka zuwa ga imani yana tsarkake ku daga shirka zuwa ga tauhidi daga bid'a zuwa ga shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam daga bautar gumaka zuwa bautar Allah daga zulubi zuwa yi wa Allah da haka Allah ya aika annabi yana karanta littafin kuma yana tsarkake bayin Allah wa ya'allimukum alkitaba yana sanar da ku wannan littafi na alqur'ani yana muku bayanin sa dalla dalla yana karanta muku wal hikmatu yana yi muku bayani ma fihi min alahkam abinda aka saukar na hukuncen ayyukan addini da suke cikin alqur'ani wa ya'allimukum ma lam takunu ta'lamuna yana sanar da ku abinda baku sani ba waɗannan wasu bangare ne cikin ayyukan da Allah ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da wannan zaka girmama zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya zo ya wayar da kan mutane ya raba su da jahilci ya tabbatar musu da ilimi annabi ya zo ya kawar da bautan gumaka ya tabbatar da bautar Allah shi kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya share kazantar jahiliya ya tabbatar da tsarkin da musulunci ya zo da shi da rayuwa mai daɗi da addini mai kyau wannan kawai ya isa kirari ga saƙon da Allah ta'ala ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam da shi Allah ya aika manzo Allah ya yi bushara zuwa ga aljanna ya tsarkake mu kuma ya tsoratar da mutane game da shiga wuta wannan shi ne manzon da aka aika kuma daga cikin an gane ko Allah ya ce mi
فاذكروني أذكركم واشكروني
ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أذكركم الله يتشذن أم بتشيكم وفي الحديث يقول تشين حديثي وده حديثي نينا حديث القدسي Allah mai albarka da wata yace man zakara ni fi nafsihi wanda ya ambace ni a cikin zuciyarsa zakarta hu fi nafsi ni ma za ambace shi a cikin zuciyata wa man zakara ni fi mala'in wanda kuma ya ambace ni a cikin taron jama'a mana a gaban jama'a bai oye ya yadda da Allah ba yayi kirari ga Allah ya tinkawo da shi dogara gare shi yace Allah nan nasa ne amma ya daga hannu ya roke shi amma ya nuna shi Allah nasa ne ya ambace shi bakar tufi ma sai mala'i Allah ya ce zan ambace shi cikin taron da kai rumin mala'i wanda yafi nasa yawa wa ma'ana anan abinda ake nufi da mala'a shine taron mutane masu daraja da mutum ba zai koye shi na Allah bane wannan aya tana jan hankalin mutane game da kusaci ga Allah annabi yana cewa a wani hadisi cikin hadisul qudsi ana inda zanni abdi bi wannan shine sirrin karban addu'a mafi girma Allah yake ina inda bawa na yake zatona duk girman bukata idan ka mayar wa Allah kace ya biya maka Allah zai iya idan ka ji tsoro ka sa tantama a cikin addu'arka sai a barka da tsoronka da tantamanka da shakkarka babu abin da yake karfafa zuciyar mu'mini game da komawa ga Allah ya roke shi abu irin yaqini yanzu bari mu bada misali mai sauki dukkan mu nan idan mun ce Allah ka ba mu aljanna za mu ce ni muna kyautatawa da to Allah zai ba mu aljanna aljanna karamin abu ne amma yanzu wani abu na duniya wanda bai kai ya kawo ba in kace mutum ya kaddara zai same shi sai ga abin yayi girma kamar Allah ba zai iya ba shi ba alhali ga cin yana roƙon abin da yafi duniya gaba ɗaya da abin da yake cikin ta babu abin da Allah ba zai iya ba ina faɗa zan maimaita mana duk abin da ka roki Allah yana da shi kuma ubangiji ya isa ya baka wannan abin ba mai iya cirewa ba mai iya hanawa kuma ƙarfin sarkin mulkin Allah ya sa duk mu'mini musulmi wanda yayi wa Allah kikkiawan zato yayi yaqini a ransa cewa Allah zai iya wannan abin dan haka na roki Allah ka iya mini in Allah ya so zai bashi ko babu wanda ya isa hana dan haka mu rike yaqini a cikin zuciyarmu mu roki Allah akan bukatunmu da matsalolinmu amma idan mutum ya sa kansa a cikin tantama da shakka shi ma yana ga abin ya masa girma yana yi yana rigewa a gaban Allah to nan inda ya zaci Allah nan za a bar shi haka nan duk girman zulubi Allah yana iya yafe shi kada ka ji tsoron roƙon Allah cewa ya yafe maka wani zulubi daga cikin zulubanka a cikin alqur'ani mai girma Allah kiraye da cewa ya ku wanda kuka yi nisa cikin ayyukan laifi ma'ana kun yi wancan da sunan zunubi la taqnadu min rahmatillah kar ku yanke tsammani game da samun rahamar Allah idan kai ma ka kalli laifinka yayi yawa kaman ba za a iya yafe maka ba to kai ka fara jefa kanka a cikin tantama game da neman gafarar ubangiji tabaraka wa ta'ala wani ya nemi wata yarinya zai aura ko wata mata amma da labari sai bai samu ya aure ta ba da kaddara wani zai aure ta sai abin ya dame shi a cikin zuciyarsa sai yayi iya kokarin sai ya nemi inda zai same ta sai ya sai kashe ta yaji tunda ta mutu shi bai samu ya aure ta ba wanda aka hana ma ba zai samu ya aure ta ba bayan yayi kisa kuma sai abu ya dame shi duk wanda ya zubar da jini sai jini ya dame shi a cikin zuciyarsa yana ta damuwa ya tambayi nan idan ya samu wani daga cikin magabata ya ga masa yace baka da mahaifiya ne yace in kana da mahaifiya je ka ta roka maka Allah ya gafarta maka babu zulubin da Allah baya yafewa abin da na kawo mana wannan shine duk girman laifin da mutum yayi wa Allah ya tuba gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa sahabbai labarin mutumin da ya kashe mutane 99 yaje ya tambayi wani daga cikin malaman nasara sai ce ya za a kashe rai 99 Allah ya yafe maka sai ce to in ba za a yafe mun 99 ba sai kara da shi ce na cika da 100 kawai na huta bayan wani lokaci sai yaje ya tambayi mai tambaya na gaba cikin wanda ya yadda da ilimin su sai ya kyautata alakar shi da Allah ya ce masa wa yake shiga tsakanin bawa da ubangijinsa Allah zai iya fayo bawa zunubi dan haka Allah zai yafe maka abin da kai sai ya daga hannu ya roki Allah ya gafarta masa yayi nadaman laifin da yayi kun ji abu guda biyu da ake wa laifi farko ka tuba wa Allah na biyu kai nadama na uku sai ce to zai bar da aka umarce shi ya bar inda yake yin laifin nan ya koma guraren da ba a laifi to shine kai hijira ka bar inda zunubi yake in ka san kana fasikanci da yarinya ka tuba kai nadama abin da kai to ka yanke alaka da ita in ka san kana sata ka tuba kai nadama abin da kai ka yanke alaka da abin da yake jawo kake sata ko in kana shayi-shayi haka ake wa zunubi bayan nan sai kin kari barin inda zai bi yana hanyar sai ya rusu sai mala'ikan azaba ya zo daukar ransa domin wanda ya kashe mutum dari ya mutu sai mala'ikan rama ya zo daukar ransa domin wanda ya tuba ya mutu wannan ya zo dauka wannan ya zo dauka wannan yace shi zai dauka wannan yace shi zai dauka suka maida al'amarin zuwa ga Allah sai aka ce to a auna tsakaninsa da mutanen nan marasa kirki waɗanda suke afka shi cikin laifi zama da su ya jawo masa wannan musiba ta fadawa laifin nan da garin da zai koma na mutanen kwarai waɗanda in ya tuba zai je gare su ya ci gaba da ibada ina ya fi fusaha da aka auna sai zama iya kirjinsa ne kawai ya shiga cikin mutanen alheri saboda rahama da tausayi irin na Ubangiji sai Allah ta'ala ya umarni ya ce mala'ikar rahama ya dauki ranshi me yake gwada mana Allah yana gafarta zulubi ga bawan da ya tuba tsakani da Allah duk abin da kake ne laifi kai amma abin da wannan darasi ko wannan aya take gaya mana duk matsayin da ka bai wa Allah a zuciyarka shi zai baka in ka zama mutumin Allah mai ibada ka koma zuwa ga Allah Allah sai karbe ka bawa na kwarai mai ibada kuma Allah ya karbi ibadarka in maka maida kanka na Allah kana kyakkyawar ibada ba haka Allah zai baka a cikin tantama da shakka dan haka me ake so mutum yayi abinda Allah ta'ala ya ce wa ana ma'ahu ni ina tare da shi idza zakarni in ya ambace ni wala duk yanayin da dan adam ya shiga yace wa billahi astaeen ya Allah gare ka na dogara wala haula wala quwwata illa billah ba tsimi babu dabara ya Allah sai gare ka wala zai fitar da shi ko matsi ko kisan kai za a mishi ko talauci ko dan bashi ko barayi ko damuwar zuci ko jinya ko wani iri inda ka mayar wa Allah da in zai iya wala babu abin da zai gagare Allah shine faskuruni askurku ko ambace ni zan ambace ku haka ne ko waskuruli kuma ku gode mini ni'imar Allah tana da yawa a cikin wato a wajen tsakanin Allah da bawan shi wato ni'imar tibi ba ku gode wa Allah hanyar da ake gode wa Allah da ibada ake gode wa Allah bayan kai godiyar zuci kai godiya da harshenka sai kai godiya da gabobinka Allah ya baka rai da lafiya. Allah ya baka jin daɗin rayuwa, baka cikin wulakanci. Kana da gida, kana da ƴaƴa, kana da mata, lalle kana da abin hawa. Ko an baka lafiya kana taka kafar ka je inda zaka je. Baka nema ka rasa ba. Menene zaka yi wa Allah butulci kullun kana kuka? Abinda kake da shi dinnan wani shi ya nema ya rasa. Kuma ba dabara ce ta baka ba Allah ne ya baka cikin hikimar shi. To gode wa Allah. Yaya ake godiyar Allah a cikin ranka sakankance na gode wa Allah da ni'imar da ya mun bayan wannan sai ka dinga godiyar kuma da Allah da baki yana daga cikin al'adar larabawa in wani abu ya faru tsakanin ka ce ka gode sai ce a inna shukrul lillah godiya Allah ake yiwa su ba su cika yadda mutum ya ce musu a na gode Allah ake godewa sai ka gode wa Allah ta yaya ne da zaka cika godiya ka zama bawa mai da'a ina godiya ga ubangijin da ya mun wannan ni'ima zaka ina bauta mishi a insha Allah ya kara mata yadda ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dare ya tashi yana ta nafila wata batta da kadama har diga digansa suna tsattsagewa saboda tsabar tsayuwa ana nafilar dare sai ta ce Allah ya gafarta maka mata kandamo mata akramin zambe kai ne fiyayyen annabawa ba ka yin kuskure ba ka yin laifi ya rasulullah annabawa da manzanni duka a ƙarƙashin jagorancin ka suke a wajen Allah manzo Allah shi ne ƙasa za ta fara buɗewa ya fito ran alƙiyama shi za a fara yin misali shi zai roka ma a yi hisabin al'ummar ta fi yawa da abubuwa da ne ni'imomi na falala na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce afala akuna abdan shakura wannan nafilfili da ibada nake ba na kasance bawa mai godiya ga Allah ba wani irin da'a kaiwa Allah na nuna godiyar ni'imar da ya ma a rayuwarka washkuru li Allah yake ku gode mini wala tafkuruni kada ku bijire mini bil ma'asiya da aikin sako an baka kunni kana jin kida da shi an baka idanu kana kallon alfasha da shi an baka gabar jiki kana batsa da ita an baka zuciya kana mummunan sharri da ita an baka ilimi kana alfahari da shi an baka kudi kana kudin ruwa da shi kana sako da shi an baka mulki kana wani gigiwa da girman kai da shi wallahi Allah ba zai barka ba duk ni'imar da Allah ya yi maka to kada ka sa ma'asiya lafiyar nan da Allah ya ba ka kai amfani da ita wajen saba wa Allah da an ga dama sai kwaci abin da kake yin sakon da shi sai Allah ya raba ka da gabar da kake saba wa Allah da ita kuma Allah ba kuke na har abada Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana kira gare mu kowa ya ji anan Ubangiji ta'ala ya ce kada ku kafirce masa ina fata an gane Na'am sai Allah ya karanta aya na gaba wala karallahu abdahu wa rabbahu wato idan mutum ya ambaci Allah Allah zai dauka darajarsa bayan nan sai Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani istainu bisabri wassala ku nemi taimakon Allah ma'ana ku kiyaye a wajen yin hakuri ala da'ati akan yi wa Allah da'a koda ibada ta ba ku wahala kada ku kosa azumi daga ketowar alfijir zuwa faduwar rana in wani baya shan wahala wani na sha wani ɗabi'ar sa ce halittar sa ne ba zai azumi yana ba shi wahala to ku yi hakuri ku sallah za ka yi alwala sau biyar a rana kada ka manta sau biyar a rana din nan haske ne annabi ya ce akwai wanda zai yi wanka sau biyar a rana zai saurar da wani dauda a jikinsa sahabbai suka ce a'a sai kamar wani akwai wanda kamar da korama a kofar gidan shi aƙalla zai yi wanka sau biyar a rana annabi sallallahu alaihi wasallam zai saurar da wani dauda a jikinsa suka ce a'a yace to kamar haka alwala da kuke yi sau biyar a rana yake kankare muku zunubai ake wuce muku zunubi ku yi haƙuri da alwala ko da alal makari ko lokacin da ake sanyi ana sanyin huduru ka sa ruwa a cikinka ka yi alwala ka yi zakka tana da nauyi ga mai mako ka kalli dukiya mai yawa ka ga za ka fitar karamar shi ma ku yi haƙuri ku aikin hajji akwai wahala daga ranar tarwiya ranar wahala na takwas ga wata tsayuwar arfa ranar goma ga wata a tako a zo an kwana Muzdalifa a kama hanya zuwa Jamarat daga Jamarat a nufi Makka a zo a yi nawafi a yi sa'ayi a gama a juya a bar cikin garin Makka a koma zuwa Mina wallahi inda kafa za ka yi tafiyar ta fi kilomita 25 ta yi kusan 30 to irin waɗannan ibadu ku yi hakuri ku yi Allah ya hana zalunci ka hakurtar da kanka Allah ya hana cin rashawa ka bari ka yi hakuri Allah ya hana cin dukiyar algus a sana'a ka yi hakuri ka yi Allah ya hana kai wani shigo-shigo ba zurfi ko ingiza mai kantin ruwa ko ka ɓuya a bayan dabaraka kana cin kuɗinsa kai haƙuri kai duk abin da Ubangiji ya hana Allah ya kira masu imani cewa ku yi haƙuri kada ku yi in kuka haɗa da juriyar haƙuri shi ke nan haƙuri na biyu haƙuri a cikin mu'amala da mahaifanka da iyalanka da maƙwabtanka da abokan mu'amalarka ka zamanto mai haƙuri shi haƙuri kamar madaci ne idan ka dandane shi akwai daci duk lokacin da kaji ana baka hakuri za ka kana gitsa fuska saboda an safar maka amma karshen hakuri ana dandanan dadi eh wato kai hakuri sabrun ka mislihi mabrun mubakatuhu lakin awaqibuhu ahla min al-asli lalle akwai dandano wato kai hakuri game da jama'a shi hakuri ba shi kadai ake so ba domin duk mai iya hakuri wata ran zai ci hakuri na ya kare ko Allah ta'ala ce ku yi haƙuri ku juriyar haƙuri juriyar haƙuri shine haƙuri ba haƙuri bane haƙuri ana cutar da kai ana magaya maka abinda ba daidai ba kai haƙuri ka kau da kai in zaka iya idan kuma Allah ya jarrabe ka da wani bala'i shine bangare na uku shi ma kai haƙuri jinya ne tawaya ne kana da ido daya ko kana da gishi ko ba ka kana da matsala kai haƙuri in Allah ya jarrabe ka da talauci ba zai iya maka arziki duk duniya wallahi in an baka ma zai wace har wani ma ya dauka albarka ce baka da ita a'a haka Allah ya gani ka dama ya banka to kai hakuri da talauci da halin da dan adam yake ciki kowace irin jarrabawa ce kai hakuri amma kada ka rude rude wanda zaka sa ka rabu da Allah har ka je kai wadansu kalmomi na shirka ko ka je wajen bokaye a duba ma ni komi na fara yana lalacewa to ba sai an yadda ba Allah bai yadda ba ya zaka yi wanda ka je ka samu shi dai ranar ya samu kai kuma nanin ka kara rasawa eh domin ai wani abu zaka yi masa ka bashi ko ai to shi ranar ya samu kai kuma ka da yadda ka kaimar imanin sa ka zubar ka kaimar dukiya ka bashi ka dawo ba imani ka dawo ba kudi ko ba zai iya maka ba kuma wanda zai maka ya ce kar kai kai in banda Allah ka isa ka samu to ai hakuri a kowace irin gaba ta rayuwa da mutum yi rusukan sa ba za a ce komai a rayuwa yadda kake so za a yi maka ba a'a amma ran da aka yi maka ba komai ba to kai afuwa kai sassauci kai rangwami kai hakuri ka mai da al'amari zuwa ga Allah da sanin Allah zai taimake ka bayan wannan yace wassala da tsayuwa da sallah sallah ibada ce mai girma ita ce imadul dini jagoran addini gaba daya bambancin da yake tsakaninmu da kafirai shine sallah mutumin da baya kula da sallah hukuncin sa kaman ba musulmi bane ma'ana kafiri ne musulunci bai amince da barin yin sallah ba idan ka ƙaryata ta ka kafurta idan kana yin gaggawa a cikin abin a gefe kana yin cikakkiyar sallah a cikin jama'a ka jefa kanka cikin munafurci idan kuma kana wulaƙantar da lokacin sallah baka bata haƙƙinta baka yin ta akan lokacinta zaka shiga cikin fawailul lil musallin Allah zai maka azaba alladina hum an salatihim wannan kuma shine baka cika ta ko kana tauye ta ko baka yi ta akan lokaci idan aka tashi za a yi sallah sai kana yi ta ban baka so kuma ka shiga cikin munafiki idza qamu ila salati qamu kusala za su tashi da kasala cikin sallah ya sosa kansa ya sosa kunkuminsa ya matsa ya tsinsa ya wani kar ya jura nan ya tsaya nan duk shiriri tarsa baka tashi sai ya tashi ganawa da ubangiji sai ya ga ban wannan adam da kuwansa akan kudi ko akan mulki kaga yayi lif ya shiru har motsi ba ya so a yana tsoron dan adam wallahi duk mai tsoron mutane ba ya tsoron Allah wallahi in kana tsoron Allah to tsoron wani mutum ba zai ba mai zuciyarka har ka ji kana masa irin tsoron da ake wa Allah ba to kwantar da hankalin ka game dan adam dan uwanka ka bashi haƙƙinsa na matsayin da Allah ya bashi amma ba tsoro har cikin zuciya kana firgita kana razana kana wai a Allah ake wannan shi kai za ka kafuhum Allah ya ce ni kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na wala ta shawum Allah ya ce ko nan ma kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na Allah kada yake tsoro to ita sallah haka take idan ko mutum baya yin sallah in yaje lahira za a jefa shi a wuta in aljanna za su tambaya ya aka yi aka jefa ba sa da kun bi sakar ya aka yi har aka je aka jefa ku a wutar sakar qalu sai su ce lam nakum minal musallina mun kasance ba ma yin sallah idan mutum baya sallah ka ji tausayin sa da abin da yake so lokuta ga Allah ya bashi la'alla wasu afa da shi hana shi sallah la'alla shaytan ne la'alla wani jinnin sa ne la'alla aka Allah ya jarrabe shi da rashin tarbiya baya girma wa Allah baya sallah kuma da zaka tarar da wanda baya sallah in dai har ya yarda da sallah ka ce musu yanzu wane kana so idan ka mutu kar a sallace ka zai ce maka eh yana so fa in ya mutu a sallace shi amma shi yana rayuwar da yake wa Allah sallah to bayan wannan kuma sallah mutum ba a so shi kadai in za ka yi sallah ka yi ta a cikin jami'i annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a kara maka lada kana da ladan taku zuwa masallaci da ladan dawowa annabi yace da ina ma in sa mutane su tsaye da sallah ni kuma in fita in zagaye gidajen in ga mutanen da ba sa zuwa jami'i mu sallah tare da su in sa a kona gidajen su kauna da rahama irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kona gidanka ma'ana gidan wanda baya zuwa sallar jami'i a cula wuta ta yi gobara ya fi masa gidan ya kone akan zama baya zuwa sallah tare da jama'a to bayan nan abin da zan gaya mana sallah tana da ka'idoji kar kai sallah baka iya ta ba Mu'adh ibn Jabal ya gani na wata irin sallah yace masa ka kai shekara nawa kana sallah irin wannan yace na kai shekara 40 irin sallah ta kenan yace masa daidai kake da wanda ya shekara 40 bai taba sallah ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yayi sallah a cikin masallacinsa. Kaga mutum sahabi ne kenan ya ga manzon Allah a masallacin manzon Allah ya je ya sallah. Sai da yake musu ilji fa salli fa innaka lam tusalli. Ko ma ka sake sallah wannan abin da kai daidai yake da baka yi sallah ba. Shi ne fassara abin da Annabi ya ga mishi. Ya koma ya sake sallah, Annabi ya mai da shi. Ya koma ya sake sallah, Annabi ya mai da shi. Sai ce na rantsa da wanda ya aiko ka. Ya rantsa da Allah a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na rantsa da wanda ya aiko ka da gaskiya ba zai iya kyautata sallah fiye da haka ba. Anan ne Annabi ya tashi ya koya masa yadda zai yi sallah. Shi ne littafin da Nasiruddin Albani yayi sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. In za ka yi sallah ka tsaya a tsaye cak ba a so ka yi wani dokaro. In dai gabas za ta miƙe miƙe can a tsaye. In ka yi sujjada ka yi cikakkiyar sujjada. Ko inan ka yi fuskanci alƙibla har yatsun ƙafanka danna su ake su juya su fuskanci alƙibla yatsun ƙafanka ma. Hannayenka ka haɗe yatsunka su fuskanci alƙibla. In an yi sujjada a yi addu'a a ciki. In an yi ruku'u a yi sujjada a ciki. In an ɗago daga ruku'u a tsaya kar a wuce a haɗa su. In an dawo daga sujjada a samu a zauna kar a haɗa tsakanin sujjada da sujjada kuma ka tabbata ka iya tahiyya. Duk wanda bai kula sallah irin wannan kulawar ba to sallah ba za ta bashi agaji ba ranar da aka ce awwalu ma yuhasabu bil abdi min a'malihi yawmal qiyamati as-sala. Farkon abinda za a tambayi mutum a cikin ayyukansa ranar alkiyama shine kyawun sallarsa, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ta yi kyau sai a duba sauran ayyuka. In sallarsa ba ta yi kyau ba sai a rabu da sauran ayyuka. Matasa a yi ƙoƙari a koyi sallah tun daga firamare ake koyar da sallah har sakandare. Haka nan malamai suke koyar da sallah a zaurukansu da littattafai. Haka malamai suke sa littattafai suke koyar da mu ibada don Allah matasanmu kar a tsaya ba a ba wa sallah muhimmanci. Kai dai ka iya zuwa jami'i amma ran da za ka yi kai kaɗai ba a san halin da kake ciki ba. A jam'in ma in kana tare da liman in an zauna ta hiya ba a san me kake karantawa ba. Mu koyi sallah hatta sallar jana'iza. Mahaifinka zai rasu, ka zo ka tsaya a sallar jana'iza baka san abin da ake karanta masa ba. Ko mahaifiyarka ko matarka ko ɗanka. Kai nan da za ka rasu kake waɗanda ba su iya sallar jana'iza ba zo tsaya a bayanka. Me kake yi waɗannan salloli masu muhimmanci ba a iya su ba a kiyaye su ba a kula da su ba a yi. Sayyidu bi sabri wa salam. Allah ya ci ku da kai imani. Ku yi kokari ku kiyaye ku taimako ne mutaimakon Allah ma'ana ana muku umarni ku rada shin zuciyar ku koyi tarbiyarta da rike sallah da kula da hakuri da sallah. Inna Allaha ma'a sabirina. Lalle Allah yana tare da masu hakuri. Na'am.
Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. بل أحياء ولكن لا تشعرون.
تو قاوانا اي كي ابن كيشي مسلم شي وانا ايا برغدن كيشي انك دا الديني ايا غير دراك سيدة رنكا سوو دا كتري الدين الله ادما سمى جنا سكا شي ري يا فدوت يا اكني انا انو دا اكر مكتنكا هو دا اهربيكا واني دا كذابا دا كبادا كبيكا شكاب ايدا درنكا هكو to idan rai ya fi dukiya to addini ya fi rai. Idan aka zo aka ce za a rushe wurin ibadarka za ka zuba idanun ku kallo ba za ka zuba ba. Idan aka zo aka ce za a yaƙe ku a matsayin musulmai dole a mayar da ku kafirai ba ku hakura ku miƙa wuya shikenan ku zama kafirai ba za ku yi ba. To ba za ku iya fita jihadi ba sai kun yi hakuri. Da haka aka gabatar mana da yin hakuri da tsayuwa akan aikin Allah. Duk yadda al'amari ya yi zafi in dai game da addini ne to anan ne za a gabace ranka. Wane ya taɓa ka, wane ya musguna maka, wane ya yi komai kana ta kawaici kana ta haƙuri. Ba zai taɓa ka inda za ka zabura ba sai in ya taɓa Allah ko ya taɓa addininka. Lokacin da aka yi yaƙin Uhud sun zo suna kirari suna aibata manzo Allah suna kururuwa sun kashe manzo Allah sun kashe sayyidina Abubakar annabi ya ce su kyale su shi. Sun kashe sayyidina Umar sun kashe waye suna ta abin nan sai sun kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam ai sun gama da su. Annabi da yace su kyale sai suka ce lana maula wala maula lakum. Wai mu muna da majibantan mu gumaka da muka dogara gare su yau suka sa muka murkushe su. Sai Annabi bai Annabi anan bai musu hakuri ya kyale sai ce a ku ba ku amsa sai ce lana maula wala maula lakum sai suka ce Allahu maulana wala maula lakum. mu kuma ubangijinmu ne majibancinmu kuma zai ba mu nasara da galaba a kanku ku ko ba ku da majibanci domin gumaka ba su kai a jibanta da su ba to sai Allah ta'ala ya kira mutane game da imani yace wala taqulu kada ku ce liman yaqtulu fi sabilillahi amwata cewa waɗanda aka kashe a filin yaƙi matattu ne sun mutu a banza kaza wani zai ce zai je su kashe shi a banza a'a addini ba banza bane kai ne zaka mutu a banza in mota ta je ta dige ka meye bambanci ka dawo da mutu a wurin jihadi ba kai ne ka mutu a banza ba shine kai ne abin nan wani abu zai ka a'a wanda yayi abin nan a'a wato rayayyu ne ara'ahum wato rayukan su Allah zai musu sanadi na alheri dama shi ran mutum in yi sama idan ran mumini ne zai tafi da kanshi za a je a ajiye shi a cikin dausayi mai daɗi idan ran ba na mumini ba ne zai tafi da wari za a je a jefa shi a cikin wahala tun daga wurin zai shiga azaba walakin la yashkuruna ai ba su sani ba ne da mutane sun sani wallahi da sun tsayi akan addini ko da za su tsaye da ransu ba za su bari a tozarta addinin Allah ba na'am
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
تقول يا قولي رأيوا ما تعلبوا هذا الجربة وقلنا أكي تبتها تشكين داتي بقى وطلق إذن كان لاتيا وطلق ذات الجنة وطلق إذن كان قوشي وطلق ذات الجنة وطلق إن كان إنوى وطلق ذات الشدرانة kada dai ka zamanto malalaci kullun kana san dadi wanda ya barci da safe to da yamma ba zai samu dama ya barci ba dan ka duk wanda ya san jiki a kuruciyar sa to zai kare girman sa yana aikin kwadago in kana yaro a baka kudin aski a ciyar da kai baka iya guggur mai ba ba za ka kasuwar garin nan ba ba za ka je ta wani gari ba baka iya zuwa kudu ba baka iya samu kai rasa arziki ka jure ka zama namiji ka cigaba da guggur mai ba duk baka iya ba ka lamu shi kawai a gida baka kudin kati a sa ma waya a muka dinkin sallah kani muku da sleepers kai wanene to bayan ka girma iyaye Allah ya karbe su sun koma ga Allah ko kuma girma ya kama su ba za su iya nemuwa su baka ba to shikenan sai su barka da kai da matarka da yayanka shikenan baka yi sharan masallaci ba sai ka zo kana yin na kasuwa a lokacin da zaka ga kana cin kwadago kullun ka tayi kace ka rayuwar nan akwai wahala sai kuma duk Allah ya kara ma wahala zaka kowa ya tashi tun a sanyin safiya sa wallahi ya nemi abin yi akwai gubgur maya in an samu an rasa daga waye daga Allah ne kada ba waye miki kafa ya tsaya yana jira sannan kada kuma in ka samu kai dagawa bace ai na isa ba na bukatar kowa ina da shago na ina da kuɗi na aljihu na zan iya yin abinda na ga dama da ka narena kowa ba wani mai daraja a gurin ka to sai kai ma Allah ya dade maka daraja in ba ka ganin darajar mutane goma sai mutum 100 kai ko ba sa ganin darajar ka idan kana zagin mutane 5 kai ko mutane 50 sai suna zagin ka haka rayuwa take daka kada dukiya ka saku wala kan ta kanku wajen raina mutane kada dukiya ka saku wala kan ta kanku wajen sannan kada kuma kai rabarta to ita jarrabawar rayuwa in ta zo ta ko ina Allah ya maka dama cewa za ka same ka in ta same ka ga yadda za ka yi shi ne wala nabulon lakum da sannan za mu jarrabe ku bi shay'i da wani abu min al-kawfi na tsoro to tsoron mi tsoron makiya kana tsoron bandits zo su kama ka kana tsoron masu mamaye gari zo su kashe ka kana tafiya a hanya kana tsoron kana dauke ka ko yan fashi su tare ka kana tsoron makiya musulunci su far muku a masallaci ko su samu ku gun ko addini su kashe ku ba za ku rubu da wannan ba ko in al'umma tana cikin tsoro to wannan jarrabawa ce daga Allah kada tsoron ya hana ta yin katabus inda tsoron makiya zai hana musulmi wani abu da tsoron isra'ila ya hana falastinawa addini ko yana hana su ko yana hana su suna azumi ana kashe su suna kashewa kuma kana tsoron zuwa garin su tawo a jirgi su tawo a kabar su tawo a mota duk sanda sun fito sai su gudu su suna jifin su da dutse su kuma da gunnati amma zuciyar su a cike da tsoro wallahi duk mutumin da bai da tsoro sai an ji tsoron sa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace duk mai tsoron Allah sai bayin Allah sun ji tsoron sa amma duk mai tsoron bayin Allah kuma ya dinga jin tsoron kowa ko gefe nan wani ya tabo ni suka fita sai ka dauka akan ka ake magana ka shiga ka shiga tsoro ba ka taba gudun zuciyar ka ta huta ba to za a iya jarraban ku da tsoro wal ju'i ko kuma yunwa a rasa abinci ta shiga talauci ko kuma abinci ya sauki amma a rasa kudin saya, ko kuma abinci ya zama babu shi ga kudin saya, ko kuma ana cin abincin ana cike da jin yunwa, kowa cutar yunwa, kowa cutar yunwa, wani bai da lafiya cutar yunwa ne, wani ba kuma ga arziki ga komai wal ju'i da kuma yunwa, wa naqsin min al amwali, ko kuma karayar dukiya, wato ita dukiya ta in Allah ya baka ya karba nasa ne, sai ka roki Allah ya maida maka, idan kuma tashi neman arziki babu sauki. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mutun ya din in kana sana'a, sana'a kana zama ko kana shan wahala, kace ya Allah ina roƙonka tabbatuwa, ma'ana Allah ya tabbatar da ni akan al'amarin da ka dora ni akai, inna sallu sabati fil amri, kana roƙon mu sabati akan al'amarinka. Kuma annabi ya ce Allah ya sanya albarka a sassafen al'ummata, kai barci sai karfe 12 ka tashi kaje ka bude kasuwarka, daga nan kai ma ka zubar da kanka, eh mutane su dage a wajen neman kuɗi, amma illa ismin al amwal ya same ku, in kare dukiya ta zo muku to ku hakuri ku mayar zuwa ga Allah, wal anfusi, ko kuma rayuka bil qatli da kashewa, wal maut, ko kuma mutuwa, wal abrad, ko kuma jinci jinci, ko kuma annoba, ai har kuji amma annoba ce, kaji dare an yi hira da wani ya mutu, dare in ta juyo kamar annoba ce, sai ta lafa ko an jima ana yi kuma sai ya lafa, saboda in jinci jinci ya kama mutane to shi ma sai ya zuwa ga Allah sai ta neman magani. Samarat, ko kuma matsalar amfanin gona, ko ya bushe, ko a rasa ruwa yayi yaushi ya bushe, ko tsutsotsi su zo su cinye, ko shekarar amfani ya ki ruwa ya masa yawa ko ruwa ya masa kadan, din na Allah ne, idan shekara ruwa yayi yawa sai kaji an ce wani amfani bai yi ba, haka ne, wani shekarar ruwa yayi kadan sai kaji amfani bai yi ba, haka ne, wata shekarar sai kaji an fi samun kaza ba a samun kaza, duka na wane ne, Allah ne, wani shekarar kuma in ka zo gaba ɗaya sai a gaba ya amfanin gona ba, to in Allah ya jarrabe ku da irin waɗannan abubuwa duka kada ku dora hukuma, kar ku ta zuwa kuna binne tufani, kuna binne mata da rai, kuna yin wasu abubuwa na shirka da kafirci da komawa zuwa ga wani Allah, a'a, ku dawo zuwa ga Allah jarrabawa ce, minas samarati, ko sai ce mu bashiru sabirina, anan ma Allah ta'ala ya ce ku yi wa masu hakuri bishara, waɗanda aka jarrabe su da abin tsoro ko da yunwa ko da mutuwa ko da jinya ko da rashin amfanin gona, suka yi hakuri suka mai da lamari zuwa ga Allah shi kadai, Allah ya ce to waɗanda suka yi irin wannan hakurin ana musu bishara da samun ramko daga gurin Allah, wato alal bala'i akan bala'in nan, wato Allah zai ɗaukaka sha'anin su fid dunya anan dunya wal jannati fil akhirah, kuma Allah zai ba su aljanna al akhirah, duk wanda aka jarrabe shi da jarrabawa ya ci jarrabawa, yana da kuɗi yana walwalarsa, wani abu ya fado masa ya taba dukiyarsa, yayi hakuri ya miyar ga Allah ya cigaba da fafutuka, to in Allah ya kaddara dukiyar ta dawo to kuma za ta dawo da abin da zai baka mamaki, eh Allah ya mai da waɗanda suka samu fitina jarrabawa cikin mu, kuma Allah ya sanya albarka a cikin arzikin su, in mun je lahira Allah ya ba mu aljanna. Allah ta'ala ya ce alladina, su waɗannan da ake bishara masu hakuri su ne waɗanda idan asabatkum musibatu, idan musibat ta same su qalu, sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ai daga Allah muke zuwa gare shi za mu koma, wannan cikakkiyar komawa zuwa ga Allah ne, wannan abun kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man istirja'a indal musiba, duk wanda yayi istirja'i yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, shine istirja'i a yayin da wata jarrabawa ko musiba ta same shi ko ajrahullahu fiha, Allah zai bashi lada a cikin ta, kar ka dauka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka kawai ne, a'a, bayan ka fada kuma za a yi, za a baka lada a idon nan, bayan wannan fa wa aklafa alaihi khairan, kuma Allah zai canja masa da mafi alheri, haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba karamar addu'a bace, ba sauki ne da ita ba, duk abin da ya same ka kace inna lillahi wa inna ilaihi, kar kai irin abun mutanen mu ba a cikawa, sai ce inna lillahi, a kace to wa inna ilaihi raji'un, ai sai ibada kake yi ba zabura kai kaman wayo ba, ba kai ba na wani kaman jikinka ya amsa ka ragana ba, a'a, ibada kake yi da haka yadda ta zo cikakata, kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kana da cikakkiyar imaninka da kwanciyar ranka, to sai aka ce wa fihi anna misbahun nabiy sallallahu alaihi wasallam to biha fasanja, wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fitila sa ta mutu, an kunna fitila sai ta mutu, kamar yanzu a kawo ta a dauke, sai wani ya tsoka, sai wani ya zagi ma'aikatan wuta, sai wani yayi wata magana ba ka ake ba, a'a, kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, shikenan ka samu lada, ma'aikatan wuta kan ba suna daukewa bane bisa larura ko bisa ka'ida, to menene nasu na zagin su sannan in kai tsoka ma za ta dawo ne da ma addu'a ka kan mai ta dawo la Allah wani in kashewa wani yayye kunna in mutuwa sai da baci a gyara eh to idan sai fitilan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta mutu fasar ja sai istijai fa kana Aisha sai ta ce innama hadha misbahun ita ce ya rasulullahi fitila ne dai ta mutu wannan ma musiba ce wannan ma abin tashin hankali ne Allah sai ce kullu ma sa almu'min fa huwa musiba duk abin da ya taba ran mutun yaji bai ji dadi ba wani abin da yake so ya kuma ce masa sai istirjai ina fata an gane ka kullu wani cirkin ka ka koro shi kaman da ka ciri ba fatte yake sai kake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh ko ta yadda ba da ka shirya ta kuma ce to in ba sako bane to Allah zai biya ka daka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ibada ce mai kyau ko sai ce rawahu abu dauda ne rawaito da wannan hadisi sai Allah ya ci
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
نعم يا الله تعالى أولئك عليهم الصلوات وأنهم أبن دعك يمسوا واتو ينا دقاتك فلنر الله دي يمس يكامس سوئي من ربهم دك أبنجيس ورحمة رحمة واتو نئمة دع الله يمس نئمة شوانهم wa'ulaika humul muhtaduna kuma sai wannan to sune wato shiryayyu wato ila sawabi zuwa ga hanyar da Allah yake so haisu yadda sallamu liqaba'illahi ta'ala suke maida al'amarin su zuwa ga hukuncin Allah duk abin da ya same ka wallahi kamar ga Allah zaka huta hutawar zuciya tana ga maida al'amari zuwa ga Allah ka buga ka nema cece ka rasa sai kace la Allah haka ne falihin baraka samu hutun zuciya ba kani ma aure sai kaji ta aure sai kace Allah sa ka shefa alheri wata kila auren ta ba alheri bane kai siyasa kun yi fafutuka kun kare sai kuka je sai Allah ba mu wani nasara ba ku ba sai kace kai la Allah in ma yi ci ba alheri bane gare ni ko kai ne ka fadi da kanka sai kace la Allah cin zaben ba shi bane alheri wata kila ne san tare da ubangiji da wannan ake samu hutun zuciya ga duk mutumin da ya nemi abu ya rasa in yi haka zai maida al'amarin sa zuwa ga Allah ko dai yana kame ba ai wani ne jawo mana ai kaza kaza ai ba dan kaza ba da nayi ai ba dan bakan ma rashin tawakkali waye sai yi abinda Allah bai ga dama ba masha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya so shi yake kasancewa abinda Allah bai so ba babu wanda ya isa yi shi kuma ba zai kasance ba sallai ce
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ
kun ga yadda faifayin alqur'ani yake in kana karatun alqur'ani zaka ga hikima irin ta ubangiji to yanzu wannan safa da marwa ya faro ne ina mujingina game da hakurin mahaifiyar isma'ila alaihi salam yayin da annabi ibrahim ya juya zai barta a cikin garin makka babu kowa kuma bai mata magana ba bai ce koi mata ce allahu amaraka bihaza Allah ya ne umarce ka kai mana wannan da ciki da tsohon ciki ka zo ka ajiye ni a cikin dokan daji ba kowa ka tafi ka bar ni sai daga kai ce mata eh cikenan sai kai hakuri an gane to bayan ka yi annabi Isma'ila alaihi salam sai ta rasa abin da zaka yi da shi kuma ta rasa ayi ruwan da zaka ba shi ko to yadda zaka gyara shi sai ta hawo dutsen Safa sai ta gangaro sai ta hawo Marwa sai ta gangaro har sau bakwai kana yin wannan har Allah ya kaddara ta hango shi Isma'il din a daidai inda ma rijiyar Zamzam take nan da rijiyar Zamzam ana zuwa ana iya lekawa ana ganin da aka saka guga ana jawo shi kamar sumo yanzu ne aka rufe wajen in ka je ma ba za ka gane inda gurin yake ba sai wanda suka sani a da to wannan abin sai Allah ya mai da shi addini to wannan kuma faifai ne da yake gwadawa mutane cewa yin Safa da Marwa ba sauki bane domin daga dutsen Safa zuwa duwa dutsen Marwa ya kai rabin kilomita wata kila ko fiye da haka Allah ban taba gwadawa ko naji ba amma dai wata kila wani ya sani ina ga ya kai rabin kilomita ko to idan ka je rabin kilomita ka dawo kai zuwa bakwai ai kaga kai kilomita wajen 3.5 ko to ka taka saboda Allah kana tafiya kilomita 3.5 akwai sauki shi ma sai kai hakuri sannan ibada ce to wannan Safa da Marwa sai aka kawo mana shi anan a gwada mana wani faifai kuma na ibadar Allah Allah ta'ala yace inna safa wal marwata lalle yin safa da marwa to sa'ayi shi rukuni ne a cikin aikin hajji kuma a Makka ne ba a yi Safa da Marwa a kowane gari sai a Makka kuma idan baka yi Safa da Marwa ba ka da hajji in umra ne in baka yi Safa in baka hawo Safa da Marwa kai sa'ayi ba ba ka da umra sannan in ka hawo dutsen Safa kai addu'a Allah yana karba idan ka hawo dutsen Marwa kai addu'a Allah yana karba to da hawa dutsen Safa a yayin aikin hajji da umra da hawa dutsen Safa da Marwa a lokacin da ake yin umra min sha'irillah yana daga cikin alamun dini yana cikin ayyukan addini da aka shar'anta mana wato baya cikin ayyukan jahiliya baya cikin ayyukan da aka shigo mana da shi domin ku yi hakuri ku karbi kowace irin shari'a in an karbo muku lokacin da aka zo aka ce ayi Safa da Marwa sai ce kai ai wannan wani abin da ne har yanzu in kana Safa da Marwa ka lura akwai wani milenni azbarai wasu koren abu kaman ya kai tsawon fadin masallacin la'alla za ga yanzu an yi su kaman da korayen kendir to a daidai gurin ana so ba za su yi sassalfa an gane har yanzu za ka samu yan gaye suna wani tafiyan maɗe ba za su yi ba suna kaman wani abin da ne a zo a saka cikam inda abin da Allah ya ce kai kawai kai ka zauna lafiya wallahi eh lallai duk inda shiriyar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ita ce ibada ko gobe ka je ka lura ko a talabijin za ka ga wani san ba zai yi ba me yasa oho a rashin sanin haka aka ce ayi to haka addini yace ayi me yasa babu ruwanka kai dai kai abin da aka ce kai to yin wannan ba aikin jahiliya bane ku hakuri ku kama ibada ce yana cikin min sha'irillah wa man hajjal baita wanda kuma ya ziyarci dakin Allah a wai ita mara ko wato zai yi aikin hajji ko ya zo zai yi umra wato ya zo ne dan yi umra ko ya aikin hajji fala jinaha alaihi babu laifi a gare shi ai ya dawo bihi ma wato ya kewaya su ya hau wannan ya sauka bi an ya saba yin hima sab'an yayi tafiya a gare shi sau bakwai ba zuwa da dawowa ne daya zuwa da dawowa shine biyu ba a'a in ka je kai daya in ka je in ka dawo kai biyu haka lissafin yake don wasu yan uwa daga nan sai a tafi da tintibe sai ka tashi daga Safa sai ka je Marwa ka dawo sai ka ce daya sai ka koma Marwa ka dawo sai ka ce biyu a'a in ka je Safa kai daya in ka dawo Marwa kai biyu ko wanne zaka ga adadin yawan abin da zaka hau shi daya ana zuwa sau uku daya ana zuwa sau hudu shine in ka hada guda bakwai ina fata an gane to wannan yin Safa da Marwa wato ibada ce wa man tadawwa wanda wato yayi ya wani tadawwu imana mai mai ta khairan wato na alheri bi khairin ai amalin malam yajibu alaihi min at-tawafi wa ghairihi na abin na tawafi ko na sa'ayi bayan tawafi yazo yayi wannan umra ayi wannan sa'ayi fa inna Allah shakirun wato li amalihi Allah yana mai gode wa wannan aikin sa da yayi kuma Allah alimun ne Allah masani ne akan abin da ku kasance kuna aikatawa na'am
innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun
illa alladhina
tabu wa aslihu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwabur rahim
Abu Huraira Allah ya kara masa yadda bayan saukar da waɗannan ayoyi guda biyu yace wallahi ba dan waɗannan ayoyi guda biyu ba da zan iya kame bakina ne shiru ba za a ji wani hadisi daga bakina ba Abu Dharr shi kuma Allah ya kara mishi yadda yace da za a kama ni a ce za a yanka ni wanda zai yanka ni yana kokarin yanka ni inda akwai abin da na sani a musulunci wanda ban iya na tuna na gayawa mutane a matsayin ilimin addini ba yace da na yi gaggawa na faɗa kafin ya kare su yanka ni saboda ayoyin nan guda biyu addinin musulunci babu wani sirri da koyo a cikin sa in kaga mutum yana koyo wannan kurafa da kwashi kwashi da marmar kayan sa a ce addu'a kaza ba a faɗa sirri ne ne sirri a musulunci abinda Allah ya ce wa annabi fasda bima tuma in ka ji kaman fasda kaman kai ne ka dauko tukunya akwai wani baci da sai ka sake ka sai tabbace ba za ga abin da yake ciki ba to haka aka ce manzo Allah yi ballik ma unzila ilayka min rabbik duk abinda Allah ya aika ka da shi manzo Allah fadi fa in lam tafal in ka koye baka fadi wani abin da Allah ya aika ka da shi ba to ba ballagatar risalata baka isar da sakon Allah ba saboda babu wani uyi ko nuku a cikin shari'a kake koyawa mutum addini kake masa nasiha kake gaya masa gaskiya kana da wani ilimi kake gaya wa mutane wannan bai halatta ba to sai Allah ta'ala yazo cewa mutane ku hakuri ku da'awa sannan wa'azi kuma bai da sauki mai wa'azi da cika kullin jini ba saboda mutane a dabiyar dan adam baya so a fada mar gaskiya shine na daya na biyu a dabiyar dan adam baya so yaga wannan Allah ya keke shi da wata kullala sai ya masa kiyashiya masa hasada kuma babu wata falalar da take Allah ya baka sakon gadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wucin isar da sakon Allah saboda kar ka taba tsammani zaka kama hanyar da'awa ba kare ta ka ba saboda an kare ta annabawa babu kada ka tsammanci zaka dauki hanyar da'awa ka dauka kana da farin jini a gurin kowa a'a akwai wanda zuciyarsa an kimsa masa baya son alheri alherin da Allah ya cusa maka ba zai so shi ba ina fata an gane to duk wahalar da ake sha game da da'awa kun kira a za ku hauduki za ku shiga daji za a farbu ku za a kashe ku a za a ce kun yi kaza a gwamnati ko a hukuma to kada ka fasa wa'azi da kiran mutane zuwa ga addinin musulunci sannan zama ka koyar ba shi da sauki kullun kana zauna ana zuwa ana daukan karatu ba ka da lokacin zuwa kasuwa ba ka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya je kasuwa suna ganin manzo zakita mali hadha rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq gidan annabi ne wannan gashi ma yana shiga cikin kasuwa wace maka annabi ba zai je kasuwa ba ai ka samu kana da shi kana ba da ilimi ya fa ana baka kana ba da ilimi ba za ka dauki ilimi da daraja ba ina fata an gane in mutum ya san so ya baka ka fada masa wata ran in ka fada abinda baya so ba zai baka ba zaka dole sai ka dan bubbu sai kace to ni na zan fuskance shi ne dan fada abinda dai ba zai dan jawo shi ba to kaga ai dawa ta baci ko yawa shi mai wa'azi ya nemi abin sai rike ya fadi ta abinda zai fada in Allah ne ya umarce shi ya fada kuma Allah ne zai bashi Allah ne zai kiyaye shi Allah ne zai kare shi in ka ci mutuncin sa kar ma ya bata lokaci ya tiya ka Allah zai kiyaye shi dan Allah ya ce duk wanda ya dauki wannan hanyar in ka ci mutuncin sa Allah zai kare mishi to boye magana Allah haramun ne in yin wa'azi haramun ne ballighu anni walau aya ko aya ka sani ke kokari kai zaka matasan mu ku ci gaba da karatu da wa'azi eh kowa ka da ya zauna wai ba zai karantar da komai ba matarka ka dan karantar da ita ƴaƴanka makusantanka duk inda kaga akwai buƙatar nasiha kai ma kai karatun da zaka iya wa'azi ina fata an gane Allah ya ce innal ladhina yaktubuna lalle waɗanda suke koye wa mutane ma anzalallahu ma anzalna abinda muka saukar min albayyinati wal huda nadaga abinda aka sauka na ayoyin Allah wal huda da shiriyar Allah wanda tazo daga manzon Allah wato wal huda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi bayan Allah ya bayyana wa mutane sakon nan na shari'a ko kuma sakon abinda Allah ya aika zuwa ga mutane a cikin littafin Allah na alqur'ani ulaika yal'anuhu Allah wadannan Allah ya la'ance su an gani yab'aduhum ar-rahama ma'anar la'anan anan Allah zai nesanta su daga rahamarsa in dai baka wa'azi baka nasiha Allah zai nesanta ka daga rahama ina fata an gane wa yal'anuhum la'inuna ko sauran masu la'anta duka za su la'ance su kamar mala'ikatu mala'iku wal mu'minina da mu'minai da kuma kowanne kuma addu'a ne zuwa gare su cewa in wanda ya koyi gaskiya ya kira zuwa ga addini to ya halakar da kansa ya halakar da al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yace idan aka rasa masu umarni da kyakkyawan aiki aka daina hali da mummunan aiki a cikin al'umma kowa ya shiru ba karatu ba karantarwa ba wa'azi ba wa'adantarwa ba nasiha ba jan hankali ba fadakarwa ba musarwa ba karantawa mutane aya ko hadisi manzo Allah sallallahu alaihi mutane sai sun zo gandin da ko sun yi addu'a Allah ba zai karba ba albarkacin masu wa'azi da nasiha ne Allah yake karba addu'a ku umarni Allah ya baku walta kum minkum ummatan yad'una ila alkhair lalle ne a cikin kowace gaba ta zamanin kowace al'umma a samu masu kira zuwa ga alheri ya amuruna bil ma'ruf masu umarni da kyakkyawan aiki wayanhauna 'anil munkar da masu hani da mummunan aiki Allah ya ce ulaika hum yuhuna wa'annan sunan shiryayye shi yasa malaman kowace al'umma kaman tauraro ne ko wata mai haska su kifi da yake cikin ruwa yana malami na Allah addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taurarin da suke cikin tsuntsaye da suke sama suna shawagi suna roƙawa malami na Allah addu'a Allah ya ƙara musu shiriya daka malamai magada annabawa ne mutanen Allah ne naman su kamar guba ne wanda yake ci wallahi zai halaka shi daga ba a koyi aiki ba a koyi magana Allah wanda ya koyi in malamin Allah zai laice shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wanda azabarsa za ta girma har ta zama abun kallo a lahira wane ne shine malamin da yake karantar da mutane baya aiki da abun da yake karantawa ya zai azaba ta zama abun kallo kamar kai ne yanzu ka je asibiti kanka yana ciwo wancan cikin sa yana ciwo wannan hakorin sa yana ciwo wannan idanun sa yana ciwo dukkan ku me sunan ku marasa lafiya kuna zauna a layi za ku ga likita sai ga wani an kawo ya fadi kafarsa ta yanke to bai ku bar sai ku ga an bar layin asibiti kun zo kuna kallo kuna ko wannan ciwon ciki da ciwon hakori da ciwon kai duk kun zo kuna kallon wanda kafarsa ta yanke saboda me saboda naka yafi naku an gane misali to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ranar alkiyama za a ga wadansu an fitar da hanjin cikin su suna gero ya shi a cikin wutar jahannama za a ce wane ne waɗannan a ce waɗannan su ne waɗanda suka san gaskiya kuma suke gaya wa mutane gaskiya amma su wasai zaka azaba su abin kallo ne zaka wanda ya san zai yi wa'azi to ya tsaya kan wa'azinsa ka karantar da al'umma kuma wajibi ne in ma kai ba Allah zai la'ance ka bayan wannan aka ce illal ladina tabu ba wanda ba su tsira daga la'antar Allah da mala'ikun Allah da sauran mu'minai illa alladhina tabu sai wanda suka tuba wa aslahu kuma suka gyara al'amuran su ma'ana suka zo suka ilmantar da mutane bayyanu suka bayyana ma katabu abinda suka koyi dan ilimin nan da suka je suka koyi suka yi gaya wa mutane gaskiya to yanzu sai su zo sai su fada wa mutane gaskiya Allah ya ce fa ulaika wanda suka yi wannan ma'ana suka zo suka yi suka nemi maslahar kansu wajen ilmantar da jama'a suka zo suka bayyana abinda suka koyi Allah ya ce atubu alaihi Allah ya ce wa'annan su zan yi tuba gare su babu laifin da Allah baya tuba a kansa wa ana tawwabur rahim Allah ta'ala ya ce kuma shine mai tuba kuma Allah shine mai rahama abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure ko tuntuba harci Allah ka yafe mana ya Allah muna roƙonka rahamarka Allah ka gafarta mana kai mana rahama Allah madaukakin sarki ka datar da shugabanninmu ka ba su ladan dawainiyar shugabancin mu ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka yau albarka ga rayuwarmu ka hada mu a cikin aljanna Allah ka jigan iyayenmu da malamanmu ka datar da mu da rayuwa mai kyau ya Allah muna roƙonka nagari daga cikin ƴan kasuwanmu Allah ka sa albarka a cikin kasuwancin su Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu wannan hali da ake cikin rashin tsaro Allah ka kawo mana saukin sa matsaloli da ake ciki tsakanin shugabanni da ƴan ƙasa Allah kai ka san matsayin da zaka dauka yanzu maslaha gare mu Allah ka kawo mana sauki Allah ka tabbatar mana alheri cikin lamarin mu da darbin ibadar mu da azumin mu da sauran ayyukan mu alhamdulillahi rabbil alamin الصلاة والسلام على النبي الكريم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم